donation wanda Jenaba Baginda yayi a 50,000 tunda yaji cewa ina takara ya aika da biyan kudin so naje aka kira ni daga office wanda madam Mr. President ta biya miki donation naki kiza ki karba
kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba Surana Alheri Grace Abdu idan kuna biye da mu makon jiya muka fara haska fitila kan gudumuwar da mata ke bayarwa a daukan na wayar gidajen su bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafa kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar fada aji kan abin da ya shafi iyalansu da ake dangantawa da rashin samun damar bada gudunmuwa ga daukar na wayar gida za mu dora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi akan wannan batu kamar yadda muka alkawarta kuma za mu dora hirar da muka fara da kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Zibrin macen farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa za ku ji yadda ta zama yar takarar shugaban kasa da jihar ta ta Niger ta tsayar zuwa zaben fidda gani ku biyo mu domin ji ya fi sako Mata a kasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a daukar na wayar gidajen su inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke daukar na wayar iyalin baki daya kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana ga abin da bakin Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa
to professor Murna barin dawo garinki da yake kina hulɗa da mata da yawa kina ga kaman mata sun shirya domin a ce suna bada duk abin da suke da shi domin ci gaban iyali da al'umma gaba daya su matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu bada gudunmuwan mu al'umma domin a samu ci gaba banda haka ma yawanci ana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba za ta ba ta da wani baki idan ta fara ba da wannan gudunmuwan kina ga kamar sa karbe ta a cikin al'umma domin ta ba da gudunmuwanta
kwarai ina ga haka ma shi zai dada bata wannan kofan bari in koma kan tambayen ki na farko ina ga mata fa sun gasi wannan shirin dan yanzu ana misali kaman a Jos inda mu muke zaki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa you know kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaran su musamman a makarantu da sauran wajajen su sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wayannan wayar da kai
kusan banda ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanci ya zama darasi masu matan su fito su nemi abin da za su kyautata ma iyalinsu
kwarai babban darasi babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa 100% ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da zama ce za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma ya yi ƙarfi yara kuma su sami dan walwala shi ma mai gida ya sami dan walwala domin gaskiya shi ne wahala ya yi yawa mazaje musamman mazanmu na na Africa, you know, komi da komi nauyi yayi musu yawa akai sai kiga namiji kawai ya yanki jiki ya fadi dan yana tunani yayi zai iya dauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai kiga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma wadansu su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai kiga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba ka so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo yayi musu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata you know mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su yi za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa zaki tafi don ki je ki bada goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida
Hajiya Aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka dauki na wayan gida shikenan namiji zai saki hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayin sa ya ci shinkafan sa har da salad akai ba ta ganin kamar idan mata sun fara daukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu
to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai to amma abin da zamu yi la'akari shine mu fa mata ne mu iyaye ne wa'annan yaran ba wanda ba wanda suka bude ido suka gani shi mu saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namiji sai ya taimaka miki idan kin kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kaman yanda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita yaje ya ci abin da ran shi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kokotawa kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ga kika ce ke ba zaki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka take tsakaninki da Allah wallahi
ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawo wa ke dai kawai ki abin da ya kamata
ke dai kawai ki abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda baza dai mu ce mijin bashi da shi ba kun ko yana da shi ita matar take daukan dawainiyan ƴaƴan har ya ga mata ƴaƴan su sun riga sun sani yau ko pencil ne aka ce su kawo a makaranta in take musu je ku ga ya mama ya kuma ce a mama ke ma kin san ko mun je zai ce mana bashi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma ƴaƴan sun sani to yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyar ƴaƴanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah
Matan dawo ga Hajiya Salma. Hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke daukan dawainiya zaki ga suna wani cika da batsewa suna wani tinkaho sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba daya.
Gaskiya yanayin yanda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne dan namiji shine gaba da mu mu in Allah ya hore mana dole ne mu sauke ke kanmu mu bi umurnin miji inda muna da shi dukiyan mu miji shi ma yana da shi ba abin da zamu ce a yau ai nuna da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne
amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan dawainiyan sai ya zama kuma a yace shi in ya samu kudin shi a zai kara aure ne gashi nan dai abubatu sab gangaban shi kawai zai kai ba kya ganin kaman matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai
gaskiya magana da kika fadan nan haka take akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata bai da komai wahala ne suka tashi amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya wayan su ma sai ki gani za su je su aure macen da take da hali ne sai su nuna ma wanda take da take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka ita ke mu fada aji kin da baki da kike kina zama ne oho naki ma in kika fada ma ba za a ji miki ba
to madalla da fatan wannan ya karfafa mata gwiwa su ci gaba da fadi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban kasa kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Jibrin da aka fi sani da Mama Sarah macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya wadda rashin goyen baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba a yau uwar gida Sarah ta bayyana yadda aka yi ta samu goyen bayan jihar ta Niger a takarar shugaban kasa waka aka ce a bakin ne ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
yaya nayi na zaman Kaliba da Kwara State kin ga na ga miki wani din da cewa kina yi kamar zaki shiga siyasa ki biya tax na shika ki fili ba kuma na bi
wannan shawara ya taimake ki
kurekwa so donation wanda yana babakinta yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin so na je aka kira ni daga office wanda ya tabbata madam Mr President ta biya miki donation na ki zaki karba na da ku 50,000 na zo overnight
kuma kudi ne sosai
a'a sosai kuwa na dauki ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba an rage shawar wanda zai takara daga ward har zuwa kasa halin ko kudi ne da fada hali ko me ne da dadin mutunci zai kai ka da popularity naka to Allah ya taimake tun da yanayin commissioner na sai form dina na ji word suka ce ah ke ce namu ke mana ta 100% na ji local government suka ce madam you did well kin ba mu daraja mu manya ga wani da suka zo tsofaffi da suka zo suka ce ai ke ce namu daga namu ke ce tuta mu menene no problem 100% books da muka zo state duk wanda suka apply suna so su shugaban kasa su gwamnoni da senators I qualified I disqualified na su ni ka tai ce na I qualify one because Nadia tax dina na bi shawara da wani ya gama tunda na bayi kuma su masu kin bari ki ci gaba every year
biya haraji
a lajin ki so kawai naji yayin interview dina nayi late ma ina cikin kawai ana interview a ne wani ya sa ana neman ki fa kuma babu telephone losses na san sai sunday da na dawo shine naji ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga office na INEC gobe kuma monday za ku aika wanda ya yi qualify zuwa Abuja gashi nayi interview kawai na
kuma kika ci
a kina so ki ji labari yadda na ci ne okay muka yi convention a gidan Dr. Saraki before nomination shine ya tambaye madam sai ce kika yi qualify gashi kuma candidate namu in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce your excellency jiya da nazo gaske ka cewa ka sani ka ce mun wanda yana zaman governor yanzu alaubin cin ya tambaye ka ka sa shi ya zama governor sunan shi Alhaji Shaba Lafiya ji daga local government din wato daga nace Allah din wanda ya tambaye ka ka kawo kuka samu governor Shaba Lafiya ji in muka kai jos Allah kuma zai nuna maka yanda za ka yi kowa suka yi shiru suka ce so suna wasu na ganin sai wasu fara turanci da sauransu su ta shi kawai kowa ya suka yi shiru so jama'a ga candidate namu daga Kwara State a zamu yi convention a Kwara a stadium na Kwara ni kuma na sa kaya nufawa tufi kau da na zo magida ne kallo na a sama because muna cikin ba cikin main ball outside ba akwai hall ina an ake basketball so na muka yi convention na tashi na jira duk kusa da kafa na duhu kwara south na tashi kwara center na duk kusa musu kwara north na duk kusa da na tashi na yi tsalle na yi tashi SDP kowa suka tashi SDP SDP
kin bar PDP kin koma
SDP lokacin ba mun maga na PDP ba SDP Social Development Party okay da NRC ai jana baba ne ya kafa party biyu wannan NRC
National
Republic Party kuma da SDP Social Development abi Social Democratic Party so in su mutane SDP suka tashi da na yi tsalle ga ni a kayan nufawa na yi musu gaisuwa wanda ya kamata na dagaza na gida da na tashi na yi tsalle kuma suka ce eh ga abubuwa suka tashi na samu 800 plus delegates da ni takwas sun fi da takwas amma da ganina da kayan gargajiya na yi musu gaisuwa na gargajiya ban yi magana da yawa ba kawai na na tashi na yi tsalle kawai kuma suka tashi SDP saira SDP saira saira kawai a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 plus delegates da suka zo convention kawai yaya ban yi losing ba na gama ba gida ne sama ina kallo muka gama sai ya wuce Lagos na koma Kaduna later on da suka zo aka zo Kaduna suka ce madam kin sa abinda duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a dukuce da kafafun gwiwa biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi kin yi tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu na da abun ya ba mu dadi ya ba mu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wazin ku wane matan ku ana muku dusu kusawa a gida yadda ta muku to tunda ya ba mu girma wanda kuma za a ba mu a gida ya kamata mu ba ta vote ita ce candidate namu yadda na samu vote biyu mutane biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka say no su biyu kawai ne suka ce no so nai na kai Kaduna wasu suka zo suka ji madam kin sa abinda aka sa aka miki vote muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kuɗi kika ba mu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma kin ba mu girman mu dokoki constitutional gari kika yi abinda ya kamata ki yi mana so kin ga zama tuta namu kenan to wanda samu kai jos amma godiya wani dakigo engineer Popola ya zo package da ya ji cewa ina takara su gaba ta ya zo gida mai yana neman ina gina su sai da jito aka shiga gidan ta fortunately ina gida sai madan kika zo gobe ki zo ga ina sun banki da kai ilorin public transport na kai gida sai madan ga station wagon da zaki campaign da shi
ya baki kyauta
no ya bani da driver dan kudi na bani zan yi ki cika mota so yanda aka yi na samu mota motar dama ina tafiye da public transport ne because motar shi ne mai gida ba yanda zan cire motar nawa a gida don iyalan za su je su so su kuma ba zan yi campaign da motocin da motar soja ba so amma Allah ya sa mutumin nan har gida sun ba yanda zan manta da shi amma wasu ranar Allah zai kai ni gida zan je godiya da aka yi mun taimako da aka mi Allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka
kina nufa har yanzu ba ke mai godiya ba ke nan
wa
shi wanda ya baki station wagon
so na yi mana ina zuwa na je ilorin na zuwa wajen shi ya kai wa mu gida ya buga musu telefon kuma in na je sometimes a gidansu nake sauka ko and so mun zama kamar family daya da su so muka kai jobs and da za a yi vote
da za a yi kuri'a
yes za a yi kuri'a shi wannan shugaban kasa
na yanzu
eh
Bola Tinubu
baba senator governor his excellency Tinubu the present president lokacin yana senate ana kirga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number 3 ko number 4
dan
aka da kansu zai koya min yanda abin da zan fada a cikin minti 3 da za a bani na zauna ga abin da zaki fada ga abin da zaki ga abin da zaki nai na bi abin umurni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wato laka taka da zuci kinki da Atiku then a wani daga east shi ne yana takara a kira shi sannan a kira sai Rajibu ana kira numbers 1, 2, 3 har zuwa 4 wanda ko ne zama number 2 aka kira zama number 3 gaba da na zama number 4 yanda his excellency shugaban kasa na mawazo ya yi kocin ina
shakka an yi gugur maya mama sira da kuma fatan matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jajircewar ki ba iyakar ta kenan ba kafin mai sallama da mama sira za ku ji shawarin ta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Ina godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Jibrin macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a arewacin Najeriya da bakin mu na yau Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai wakilan mu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa Ya sallama ku Ya sallama ku